Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A yau Laraba 14 ga watan Afrilu na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
Iran ta ce a shirye take ta inganta ma'adanan uranium. Ita kuwa Afirka ta Kudu ta bi sahun Amurka akan rigakafin COVID-19. Kana Amurka za ta janye dakarunta daga Afghanistan.
To madalla a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ana ci gaba da jimaman rasu dalibai 20 da suka kone gurmar sanadiyar wata gobara da ta auku a wata makarantar primary da ke birnin Yamai na Niger a jiya Talata. Bayan haka za ku ji cewa a wani yunkuri na baya-bayan nan kungiyar matasan karamar hukumar ta fawa balewa ta gudanar da taron addu'o'i a garin Zuwal domin ganin kabilin yankin sun dawo don ci gaba da zama kamar da. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba, yau ma muna nan tafa da shirin Arewa a yau wanda Nasiru Adamu El-Hikaya ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum barkanku da wannan lokacin. Shugaban kasar Iran Hassan Rouhani ya fada a yau Laraba cewar matakin da kasar ta dauka na inganta ma'adanin uranium zuwa kashi 60 mai da martani ne akan harin zagon kasa da aka kai wanda ya lalata tashar nuclear kasar ta Natanz. A lokacin da yake jawabi ga taron majalisar zattarwa, Rouhani ya bayyana matakin a matsayin mai da martani ga keta. A baya dai Iran ta inganta sinadarin uranium har zuwa kashi 20. Baya ga ƙarin matakan haɓakawa, Rouhani ya kuma ce za a mai tsohon gurbin da aka lalata na IR-1 da sabon shiri na IR-6 wanda ke kunshe da sabuwar fasahar zamani. A ƙarƙashin yarjejeniyar 2015 tsakanin Iran da gungun manyan ƙasashen duniya 6, an takaitawa Iran faɗaɗa ma'adanan uranium har zuwa kashi 3.67 don kawar da damuwar da ake da ita game da ƙera makaman nukiliya. Makamin uranium da ake iya ƙera makamai shine kusan kashi 90. Iran dai ta ce shirin ta na nukiliya na inganta rayuwar fararen hula ne kawai, kamar samar da wutar lantarki da magunguna. Kasar Afirka ta Kudu ta bi sahun Amurka jiya Talata wajen dakatar da amfani da allurar rigakafin kamfanin Johnson & Johnson ta COVID-19. Biyo bayan shawarar hukumar abinci da magunguna ta Amurka ta yanke na ƙara nazarin matsalar daskarewar jini da aka samu ga mutane da dama da aka yi wa allurar rigakafin. Ministan Lafiya Zuwail Magzi ya ce duk da cewar har ya zuwa yanzu Afirka ta Kudu bata sami wata matsala ko ɗaya ta daskarewar jini a tsakanin ma'aikatan kiwon lafiya 289 da suka karbi allurar ta Johnson & Johnson, amma ba za su ɗauki shawarar da wasa ba. Ya ce hukumar kula da kayayyakin kiwon lafiya ta Afirka ta Kudu za ta tattara bayanai daga Johnson & Johnson da hukumar FDA da sauran hukumomi don zurfafa bincike da kimanta yanayin da ake ciki. Mazin ya ce masana kimiyya na Afirka ta Kudu suna da yakini matakin da FDA ta ɗauka an yi shi ne don taka tsantsan, kuma suna sa ran wannan ba zai haifar da janyewar rigakafin kamfanin Johnson & Johnson ɗin baki ɗaya ba daga tsarin gyara ga rigakafin.
Shin madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran duniya za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A jamhuriyar Nijar ana ci gaba da jimaman rasuwar ɗaliban na 20 waɗanda suka kone gurmar sanadiyar gobarar da ta laƙume ɗakunan karatu 28 a wata makarantar firamare da ke birnin Yamai a yammacin jiya Talata. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga birnin Yamai.
tonan ina tsakiyar makarantar primary ta unguwar Peiba inda a yammacin jiya talata gobara ta tashi ta kuma lakume dakunan karatu sama da 20 abinda yayi sanadiyar mutuwar yara kimanin 20 yanzu haka dai jama'a na ci gaba da kwararowa farfajiyar makarantar yayin da ƴan sanda ke ci gaba da tattara bayanai wato a ci gaba da binciken da aka kaddamar don gano ainihin mafarin wannan gobara malama Hadiza Abdu da ke ɗaya daga cikin malaman da ke koyarwa a wannan makaranta ta yi mana ƙarin bayani a game da yadda abin ya faru
to lokacin da abin ga ya mukana ina cikin aji da abin ya fara huta ce ta zo daga sama sai muna zamana da yara suka ce madan huta akwai wata da muna nan zamana ma tare da ta zo gurina sai ce madan baki nan ganin huta hal miki zo wa mu agaza deja huta duk ta cinye cikin klasi muna hido yara muna gudu huta na bin mu
yayin ɗaliban da wannan bala'i ya ritsa da su sun tare a farfajiyar makarantar domin jin makomar gawawwakin waɗannan yara Abbas Sule Goni ya yi rashin ƴaƴansa biyu
lokacin su ne kuma muna fatan Allah ji kansu Allah sa kuma kwanciya huta lamari ne na Ubangiji mun gode ma Allah da ya ciko shi kadai ne fatan mu Allah ji kansu yanzu muna jiran da yi shugaba ni abin da za su ce mu
Abdullahi wanda ɗansa Umaru ke daga cikin waɗanda suka haɗu da ajalinsu na tunawa da lokacin da wannan yaro ya shirya zai tafi makaranta a jiya da rana
magana ta ƙarshe da gamu mata yace mun ma babu lokaci yace mishi bai ta babu lokaci cewa ne cewa da Muktar shi kun Muktar sai shi tare zai sai ta ce Umar tsakaninka da Allah babu lakwal sai ce ke mamma akwai lakwal ta ce to Umar tun da akwai lakwal ka tai zuwa lakwal magana karshe da tayi da shi ce mata to ni ina kwance ina jin lokacin ta kai mana haka nan tsakanin tashin wuta da gobara duk ba wuce minti 30 ba sai ta ce gobara tsakanin gida na da lakwal ban ci minti 5 amma ko da nuzu sai dai kallo kuma yadda wuta ta tashi ga wannan lokaci ba a isa hidda yara wani lokaci ne
dakunan karatu kimanin 28 ne gobara ta lakume dukkansu waɗanda aka yi da zana abinda sakataren kungiyar malaman makaranta ta Sinan Isu Alsuka ke ganin sa a matsayin wata alama ta rikon sakainar kashin da ake yi wa sha'anin ilimi a wannan kasa
ku diba ku ga bisa hanya na wurin mu ta bisa hanya ne moto na wuce mu suka mama na wuce manyan motoci ga san baya gare mu kuna gani suna wuce wata na yin kuca ta iskiyar nan ta taushe su kaga an yi barna kenan in ma ba gobara ba iska yana iya tsokon wace a zabi sauta
mataimakin shugaban kungiyar iyayen yara ƴan makaranta Wisiliman Rasaratan ya bayyana cewa za su yi gogormaya don ganin an dakatar da jefa yara ɗalibai cikin hadari
daga yau daga wagga tsayya ya kamata a ce cikin yami kai da ya cikin kasan Niger gaba da ya baki da babu class na zana bai kamata ba an yami a ce akwai class zana inda ko ina ana hana mutane su yi shaguna
Prime Minister Umudu Muhammadu wanne tun ajiya ya ziyarci makarantar da wannan masifa ta sabka ya jajanta wa iyayen yaran da abin ya ritsa da su tare da shan alwashin gudanar da bincike domin gano ainihin tushen wannan gobara wato a tantance ko watakila da gangan aka kunna ta ko aka san haka Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
Madalla gaida Sulaiman Mana Barma da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Sa'o'i bayan da jami'an kiwon lafiyan gwamnatin Amurka suka buƙaci a dakatar da amfani da allurar rigakafi ta COVID-19 na kamfanin Johnson & Johnson bayan an alakanta ta da mummunar matsalar daskarewar jini. Katafaren kamfanin hada magunguna na Amurka ya sanar a yau talata cewar yana jinkirta sake fito da allurar rigakafi daya a kasashen turai. Muna aiki kafada da masana da hukumomin kiwon lafiya kuma muna matukar goyon bayan bude hanyar sadarwa da wannan bayanan ga kwararrun likitoci da kuma jama'a. In ji kamfanin a wata rubutacciyar sanarwa. Jinkirin ya zama babbar illa ga kokarin na rigakafi da turai ke yi wanda ke fama da matsalolin kayan aiki da karancin allurar shirin bayar da allurar rigakafin a nahiyar shi ma ya samu cikas sakamakon fitowa tare da matsaloli da rigakafin wanda kamfanin AstraZeneca da Jami'ar Oxford suka yi, wanda kuma aka alakanta shi da matsalolin daskarewar jini a wasu wurare da ba a rasa ba. Hukumar kula da cututtuka ta CDC da kuma hukumar abinci da magunguna ta FDA na Amurka sun ce wasu mata shida tsakanin shekaru 18 zuwa 48 da suka karbi rigakafin kamfanin Johnson & Johnson sun samu daskarewar jini da aka fi sani da cutar sankara da sanyin jini a cikin kwanaki 6 zuwa 13 bayan an yi musu allurar rigakafin. Daya daga cikin matan ta mutu, daya kuwa an kwantar da ita asibiti cikin mawuyacin hali. Manyan tsoffin masana tsaron manufofin Amurka guda 3 za su isa Taiwan a yau Laraba, yayin da wutar rikici ke ci gaba da ruruwa tsakanin tsibirin mai mulkin kansa da China. Tsohon dan majalisar dattawan Amurka Christopher Dodd da tsoffin ma'aikatan tsaron jiha James Sternberg da Richard Antig.
A gaida Yusuf Aliyu Haranga da ya karanto mana labaran duniyar. Yanzu kuma za mu sake koma bangaren rahotanninmu. Shekaru 30 kenan da faruwar rikicin kabilanci da na addini a karamar hukumar ta Fawa Balewa dake jihar Bauchi, wanda yayin sanadiyar salwantar rayuka da yawa sannan ya tilasta dubban mutane yin gudun hijira. Gwamnatocin da suka shuɗe sun yi kokarin samar da dawwammamen zaman lafiya tsakanin al'ummar yankin ta hanyar kafa kwamitoci da kuma jin shawarwari daga masu ruwa da tsaki da kuma ƙwararru a fannin tsaro. Ƙungiyar matasa ma ba a barta a baya ba a wannan kokarin. Ga rahoton Abdul Wahab Muhammad.
A wani yunkuri na baya-bayan nan, kungiyar matasan ta Fawa Balewa ta gudanar da taron addu'o'i a garin Zuwal domin ganin kabilun yankin sun dawo domin ci gaba da zama kamar da can baya. Malam Sani Musa Sani shine shugaban kungiyar matasan ta Fawa Balewa, ya yi karin haske wa manema labarai kan batun.
Sunana Musa Sani Musa ta Fawa Balewa, ni ne chairman na kungiyar ta Fawa Balewa Youth Initiative for Progress wanda take gabatar da wannan taro na ta yau a garin Zuwal. Mun imani komai na duniya a zai an zauna ake tsasan wannan abu shekara 30 kenan da wuta yana kawo karshen shi da yau babu wannan matsalan ne haƙi na farko dai gwamnati kamar da masu kasidoji suka fada shi gwamnati ta sa ido a doka in gwamnati za ta yi zace na biyu kuma tallai wannan ta sani cewa akwai dangantaka mai karfi inda duk wani garin matsala ana masa dariya mu kuma lalle koda gwamnati ba ta yi ba gungun shine mu koma malin inda kakanan mu suke kuma
shugabannin matasa daga kungiyoyin Fulani Mai Allah da kuma al'ummar Sayawa kowannen su ya yi jawabi game da batun zaman lafiya da kuma zaman tare.
Sunana Adam Abdullahi, UTMA Mai Allah ta Fawa Balewa. Taro ya yi kyau sosai, kungiyoyi ne na matasa da muka haɗu kabilu daban-daban a karbar hukumar ta Fawa Balewa wanda muke zama muke tattaunawa matsalolin da yake shafan mu a karbar hukumar ta Fawa Balewa. Insha Allah muna fata kamar yadda muka sha zama da su muna tattaunawa, muna fata an Allah ya yarda da irin manufofi da muke tattare da su, muna ganin Allah ya yarda da iya zawa a zauna lafiya insha Allah.
Sunana Comrade ga Allah Daniel, National Youth Leader na Zaria Youth Development Association National Body, idan ta Fawa Balewa ne kamar hukumar ta Fawa Balewa. To wannan taro dai alhamdulillah taro yayi kyau, mu a matsayin mu na shugabane dama kullum muna son irin taruwannin nan da zai kirkiro hanyoyi na wayar da kan jama'ar mu game da muhimmancin zaman lafiya na zamantakewa da Allah ya halasce mu a matsayin mu na bil'adama. Wannan abubuwa da duk wanda ya ji shi anan abu ne da ka sani cewa ana neman mafita akan abubuwa da suka faru kwanakin baya. Mun sha yin kira wa gwamnati kuma su wannan rigingimu da suka sha faruwa kwanakin baya, ita gwamnatin karan kanta in abu ya faru za ta yi wabbasa kamar za a yi da gaske. Bayan an zo an yi abubuwa duka sai ka tarar cewa an ba da recommendations akan abinda idan aka yi a wannan yankin namu
zai kawo zaman lafiya mai dorewa sai ka gani daga nan gwamnati ya ji ya sa shi kamar wani dosbin har ba za ka sake jin labarin sa ba
to ganin cewa akwai hukumar da ke da haƙin sake tsugunar da mutane wato Northeast Development Commission NEDC wani shugaban al'umma Malam Ibrahim Dwal ya buƙaci hukumar da ta taimaka don sake tsugunar da mutanen da suka tagayyara a garin na Jaba Balewa
kamar an yi Northeast Development Commission wanda yake da ya kamata a ce mu ma integral part ne na wannan commission ne wanda za a tausaya wa mutanen mu wallahi akwai gidajen da har yanzu ba su dawo hayyacin su ba shekara 30 da ya shige
Abdulwahab Muhammad Mure Amurka daga Bauchi a Nigeria
a gaida Abdulwahab Muhammad da wannan rahoton to masu sauraro kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mata tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma sai ku kara gyara zama domin jin shirin mu na gaba
arewa a yau
arewa a yau masu sauraro barkanku da kasancewa a shirin nan na arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin arewa mai jihohi 19 kama daga lamuran tsaro kuncin tattalin arziki gararan bar yara kanana kan tituna tarbiyya tarihi da sauransu a sabon shirin zamu duba ko me yasa har yanzu ba a cimma nasarar murƙushe ta'addanci a yankin arewa ba musamman ma dai Boko Haram da fitinar sa ta kai shekaru 12 bana mai sharhi daga gamayyar kungiyar matasan arewa na Sura Ashir Sharif ya bayyana nazarin da yake yayi kan kalubalen
duk mutumin da zaka tambaya ina zan baka shawara dan Allah ka nemi duk mutanen da suke harkar sai da gidaje da fulotai da estate nan Abuja kaji duk rubin estate da kake kallo yanzu na sojoji ne da yara kanana na soja duk wanda ka tura akai masa tiyata commandant a wannan harkar rigimar ta Boko Haram ko nagu zaka gan shawara na tasiyan gidaje da fulotai da sauransu in dai ka tambaya ka ji wannan da yake nan na biyun su idan ka je ka ga makarantu da ake gigginawa a Abuja yawanci da Kaduna da wasu gurare irin makarantu na na kuɗi primary da secondary school na kuɗaɗe duk zaka ji na matan sojoji ne yawancin su saboda haka shugabanci ne ya lalace idan da da shugabanci da tun an maganin abin nan tunda na farko abin da na shafade in ka dubi yawan jami'an tsaron ƙasar nan kama daga kan soja da kan sanda da soja da yan sandan farin kaya da su civil defense ne gaba ɗayan su kada hadda kwasan da immigration har yanzu ba su kai miliyan ɗaya ba gwamnatin nan ta zo tana cewa ta kashe trillion 3.5 ko 6 wai akan wai inganta harkar tattalin arzikin al'umma to yanzu kasuwancin ne mafi muhimmancin ko tsaro kada kamata a fara samar da tsaro idan tsaro ya samu to shine sai ka zo kai dillago abubuwan hankalin ka kwance to da an dauki wa'annan abun an zauna an ce an dauki karin ma'aikatan nan a ce daga kowace local government a je a yi recruiting mutum 500 ko 1000 a ce jami'an tsaro ne za su kula da yankunan su an gama a yi a maida su karkashin jihohin su su je da karkashin kanan kuma su yi aiki ga ya rage wannan harkar tarashin tsaro sosai sannan bindigogin nan na gwamnatin Najeriya daga shekara 1 zuwa 6 nan da Buhari ya zo yake ce shugabanci idan kera bindigogin nan zamu yi za mu iya kera bindigogin da za su ishe mu yi aiki da su in ma su yi zamu yadda gwamnatin ta zo da farko kasashen duniya suka mutunta ta suke kallon ta zo da manufa ga tun an siyo makaman nan an zo an fara yakin nan amma saboda rashin shugabancin nagari har sai da zaman to kasashen duniya sun gano cewa gwamnatin hukuma abuce duk abin da take fade ba haka shine na gaske ba kuma tana kallon irin kudaden da ake suke zurarewa suke barin aljihun gwamnatin kasa suna fada aljihun wasu mutane sannan ana kallon yanda gwamnatin nan ta dinga zuwa ta dinga karbo bashi bashin da ba a taba ci ba tun da aka kafa Najeriya sannan aka waka dinga dora wa mutane haraji kala-kala a kasar nan wanda ba ta wanda ta dora wa mutanen kasar nan haraji ba ji ba gani ba irin wannan gwamnatin amma duk kudaden ka kasa ganin su aikace ka ce ga sunan da aikin da aka yi da su kuma ka kalle su ka gani duk aikin da ake fadi ana yi din zaka ba magana a hankali yanzu misali ko wannan kudin da ake cewa ana neman wai naira biliyan 700 wai na corona din nan ina corona take kashe mutanen da wannan ta'addancin yake kashewa amma a ce kudi irin wannan tankace ne kuma duk bashi fa za ka karbi wannan kudaden rashin shugabanci ne kurin shi ne janyo wannan al'amari kaga an kasa ci a ya kasa ci ya kasa cinyewa kuma da wasu shafaffu da mai da suke kyau da gwamnati wanda duk abinda suka yi ba za a bincike su ko ba gwankuwa da su sai dai a kalle su a kyale su shine janyo kaga aikin yaki wa yaki tafiya
mun gode nastura kafin kai nisa a saurari abinda shugaban committee riko na APC mai malabu ni ya fada kan matakan da gwamnatin Buhari ta dauka na inganta tsaron rayuka da dukiyar al'ummar yankin na Arewa.
Arewa zaman ta samu du sai mu shaki sai sharhodiya sai alfahari
abun da ya wajaba akan mu ba wai kan mu kadai zamu duba ba dubi baya yaran nan da ake haifan su da wanda yanzu suke makarantu tasowa suke kuma su ma suna so su zama shugabanni wata rana to saboda haka ya kamata a gadar musu arewa dunkulelliya arewa da ta ci gaba arewa da take da haɗin kai to saboda haka wannan haɗin kai shine abin da ya kamata mu zo dukan mu dunkulu a cire dukan wani bambance a haɗa kai domin a ciyar da arewan gaba domin duk abin da zaka zauna ka zana shi a tagadda da wun yake da abin da yake a sarari duk wannan zane-zane da ake a tagadda a dawo a bi sawun yadda wannan arewan ta samu tukun a maida hankali akan yadda arewan nan ta samu a dawo a ga menene sulan haɗin kan a dawo kanta wannan kuma gaban akwai iyayen mu sarakuna akwai malamai akwai ƴan kasuwa akwai manoma akwai makiyaya kamar yadda na faɗa wannan ya zama wajibi domin duk wani wanda yake wani a kasan nan ko dan kasuwa ne shi ko manomi ne shi ko makiyayi ne shi ko malami ne ko sarake ne ya zama masa wajibi ya tabbatar cewa ya bada gudunmawa saboda a samu zaman lafiya a samu haɗin kai na arewa ba mu da wata abu da muke tinkaho da ita a matsayin mu na yan arewa fiye da haɗin kanta to wannan haɗin kai ita ce ya kamata ya zama babban abun dogaro gare mu wanda ita ce ta sa muke rinjaye a dukkan lokacin da wani abu ya taso ko ma wane ne yake mulkin kasar nan arewa ce take kawo shi a dukkan zabubbuka da aka yi din nan ba guda wanda ba arewa bace ta yi sanadi ko lokacin da aka fito da shugaba Obasanjo a kurkuku aka tsayi da shi yan arewa ne suka zabe shi kowa ya sani to ita ce musumin demokradiyyar wannan da muke kai 1999 to saboda haka sauran madukar duka dubi sakamakon zabubbukan da aka yi da menene yan arewa suka yi da yadda to saboda haka haɗin kan namu ita ce da abin da ya kamata dukkan mu duba mu ga cewa mun inganta shi kada wani abu na hasada ko bakin ciki ya samu mu dinga ganin abin da mu jujjuya gaskiya wanda kuma duniya ta san ba haka bane wasu sun san ma yanzu ko in ka dauki maganan rashin tsaro ga misali sun san yaushe rashin tsaro nan misali ya taso sun san kuma wani lokaci shugaban kasar Muhammadu Buhari ya zo ya tarar da kasar sun san akan fannin tattalin arziki sun san lokacin da ake sayar da man fetur a dala ganga daya dala 140 130 shugaban kasar Muhammadu Buhari yana hawa ya rushe ya zama dala 28 yanzu ne ma take dan tasowa kadan kadan to saboda haka in ka hada da abujinyan da yayi in ka hada da su corona nan da sauransu abubuwa da dama to duk da haka kasan tana ci gaba ta fannonin aikace tituna da sauransu wannan tituna da ake yanzu tun 2003 aka cinye kudin su dan biliyan 300 da wani abu suka salwanta na gyaran titin Najeriya ba mai tambaya a wancan lokacin kuma naira tana dala tana naira nawa so wannan abubuwa duka sun riga sun shige cikin kundin tarihi so amma babban abin da ya kamata mu maida hankalin mu dubi gaban nan ya arewa take so Najeriya ta zama menene Najeriya take su arewa ta zama to wannan shine abin da ya kamata kowa ya maida hankalin sa akai kada a ruguza haɗin kan da aka gadar mana yaya da kakanni wanda muke kai muna zumunci muna wasannin giya tsakanin mu muna ayyuka na alheri da juna yazo ya zama saboda bukatun wasu wanda za su juya gaskiya su maida shi wani abu daban akan mutumin da ya tsaya so daya so biyu baka iya hana shi ba ya riga ya abin da saboda haka ni fata da nake a nan kada a kabilantar da ta'addanci ba wani kabila guda da zaka ware ka kabilantar da ta'addanci da ake yi su saboda haka matsalan mu ce dukan mu ta arewa ya kamata mu magance shi sarakuna su shiga malamai su shiga ƴan kasuwa su shiga manoma su shiga makiyaya su shiga
masu sauraro mu dasa aya anan ku biyo ni makon gobe don sauraron sabon shirin a madadin waɗanda suka yi sharhi Nasura shi Yarib da mai malabu ni Nasura da mai hikaya da shirya kuma na gabatar ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum
to sala kai sai ba ku himmatu dan ku jara kasar ku da gaskiya kuma Allah shi ne zai cika
to amida Nasura da mai hikaya yanzu kuma bari mu karanto muku kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email Sakonmu na farko ya fito ne daga Aishatu matar Baffa Haruna Bajoga inda tace ya kamata mahukunta su yi binciken kwakwaf akan dalilin da suka sa sojoji a yankin Arewa maso gabas suke kashe kansu saboda damuwa domin kuwa ruwa baya tsani danza Sai sako na gaba kuma daga na Maryam Aminu Kano Maida yace assalamu alaikum VOA Hausa kamar yadda muka ji a cikin labaran duniya akwai lemuka masu cutarwa da ake saidawa ba tare da ka'ida ba da fatan zamu kiyaye shan su a lokacin bude baki Sai wasika daga Alhaji Umar Forever Gashwa yace salam VOA Hausa ina muku barka da shigowa watan azumin Ramadana Allah ya sa dawo da yarjejeniyar makamashin nuclear tsakanin Iran da Amerika kulliya ta biya kudin sabulu Rufa wasu gidajen sayar da man fetur a jihar Kano da wasu ƴan kasuwar hada-hadan man fetur suka yi akwai lauje a cikin nadi kuma wannan zalunci ne kawai da jefa talakawa cikin matsanancin yanayi a don haka ya kamata waɗannan ƴan kasuwar man fetur na jihar Kano ku ji tsoron Allah sako daga Usman Shitu Mahuta Sakonmu na ƙarshe kuma na Kabiru Abubakar Bulanyaki da Baffa Haruna Bajoga muna kira ga kamfanonin wutar lantarki na Najeriya cewa su dinga wadata al'umma da wutar albarkacin wannan lokaci na ibadan azumi to da fatan za ku ci gaba da aiko mana da ra'ayoyinku To yanzu kuma ga shirin mu na gaba albarkacin watan azumin Ramadan
Sunana Abdullahi Bananau shugaban kungiyar jama'atu Izaratul Bid'a wa Iqamatus Sunna al'umma musulmi a zamanin manzon Allah tsira da amincin Allah subhanahu gare shi suna Allah Allah Ramadan yazo shi yasa sabon manzon Allah suka yi wata shida addu'o'in su guda biyu ne wata shida suna roƙo Allah ya nuna musu Ramadan bayan an yi Ramadan kuma suna addu'an wata shida kuma Allah ka karba mana ibadan da muka yi a watan Ramadan saboda Allah ya sanya wannan al'umma masu karancin shekaru ne cikin magabata akwai mutum ɗaya da yana da shekara sama da 1000 annabi nuhu alaihi salam Allah ya ce mun aiki annabi nuhu zuwa ga mutanansa falabista fihim alfa sanatin illa 50 amma ya zauna a cikin mutanansa shekara 1000 shekara 50 ne babu mu al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce al'umma ta shekarun ta baya wuce 60 zuwa 70 kadan suke tsallakawa to idan mutum Allah ya sa ya ga dare Lailatul Qadri ana roƙon ya mishi lada mai yawa in an ce dare ɗaya tak yafi dare na wata 1000 shekara kusan 80 da wani abu to ya in musulmi ya ga Ramadan ciki ya dace da Lailatul Qadri na shekaru mu ce 40 kenan kaga an roƙon ya mishi shekaru masu yawa da har zai iya riskan magabata wurin samun lada ina fatan al'umman musulmi na Najeriya da na duniya baki daya su yi amfani da wannan dama domin roƙon Allah wasu daga cikin sabbin manzon Allah suna cewa Allah ya ba mu wani aminci ga barin azaba kamar guda biyu dayan bai tare da mu yanzu dayan kuma na tare da mu daya da bai tare da mu shine kasancewar manzon Allah tare da mu lokacin da annabi yake raye tare da sahabbansa rayuwarsa kawai Allah yayi alƙawari ba zai musu azaba al'ummarsa ba kuma kana Allahu yu'adhibuhum wa anta fihim kuma kana Allahu mu'adhibuhum wa hum yastaghfirun Allah ya ce ba zan yi wa al'umman nan azaba ba muddin kana rayuwa a cikin su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin kai rahama
kuma sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da daddare za ku je mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin da Julie Leather Station wadda ta hada shirin ta kuma bada umarni ni Maryam Dauda ke muku fatan alkhairi yanzu kuma sai a dakata shirin yau da gobe